بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا من بركة سادوا أولا مسلاتي من البركة Masallacin Juma'a na Uthman bin Affan dake bayan Sohon Inland Bank a nan cikin garin Bauchi a wannan rana ta Juma'a wadda ita ce 7 ga watan a Safar shekara ta 1447 bayan hijiran Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wadda kuma shi zo daidai da 2 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiyya mu hadu a wannan rana irin yadda muka saba duwa a daidai wannan lokacin domin ci gaba da darasin da muka saba yin sa dukkan ranar Juma'a a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari littafin da Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ji kansa da rahama ya kyautata makwancin sa ya sa yana aljanna Darasinmu ne yaushe dai kasance darasi na 40 daidai tare da cewa an ta samun tsaiko da hutu na dole wanda bamu shirya yin sa ba sakamakon wato ruwan sama wanda hakan alheri ne bamu bakin ciki amma dai lalle karatunmu ya dan tsaya dalilin sa to muna gode Allah alai halin Allah ka sa ruwan ya kasance mai amfani gare mu kuma su makaratukan da muke Allah ka sa su kasance jagora da za su yi mana sharan hanya da za su kai mu aljanna da kuma kariya da garkuwa ga barin shiga wuta idan ba manta ba darasi na 39 darasin baya mun kwana a shafi na 51 muna nan dai a cikin babun fisahwi a shafi na 51 daidai kan magana akan abin da ya shafi wato hamma da kuma abin da mutun ya kamata yi idan yayi hamma to wannan shine inda muka tsaya a wancan karan kenan yau zamu tashi gaban da yake gaba wanda kamar yadda zamu tsara littafin ya saba yakan bujirar da karatun ne a bisa sigan tambaya da kuma bada amsa to bada aje tsakiyar shahi ba kusa da tsakiyar din za a ga inda yace su'al tambaya ma hukumu man shakka fi hadathin aw najasatin da fata an gagum ما حكم من شك في حدث او نجاسه شافي na 51 yace menene hukuncin wanda ya shakka game da abun da ya shafi hadasi ko kuma najasa amsa yace man shakka fi hadathi duk wanda ya kokonto ya shakka game da abun da ya shafi hadafi au najasatin ko najasa fatafakkara fi salatihi qalilan sai ya dan yi tunani na dan gajeren lokaci a daidai na cikin sallah din da ya samu wannan shakkun sai dan tsaya yana nazari yana tunani dan ya tuna menene hakikanin abin da yake faruwa ne shin wannan najasan akwai ta ko babu ita thumma tayakkana taharata to a ƙarshe al'amari ne da ya dan yi wannan dan tunanin na dan lokaci sai ya samu yaqinin cewa lalle yana da tsarki babu wata matsala babu wani najasa a tare da shi sannan babu wani abin da yake nakari da bai wanke ba ko ya tsaftace shi da aka koda yayi wannan tunanin fala shay'a alaihi babu komai a kansa to yanzu anan abun tambayan ku a ganin ku meye ne fala shay'a alaihi din akan tunanin da yayin ne ko akan kokontan ko shakka babu akan tunanin da yayin ne mana dan wannan nazarin da ya tsaya ya dan yi ya dan tuna me yake faruwa me hakikanin yadda lamarin yake to wannan abun ba matsala bane ba ba za a ce sai yayi sujuda na ba'di ko qabli ba wannan tunanin bashi da wani abun da zai ke da tasirin da za a ce ya zama ƙari a cikin sallah to idan muka dan dawo baya kadan sai mu tambaye kanmu menene abun da ake ce masa hadafi muce a baya tun a fasulun fi tahara a lokacin da ya rakasa mana sarki zuwa gida biyu yace at-taharatu ismani taharatu hadathin wa taharatu khabathin a lokacin mun yi bayani gurgudu dangane da abun da ya shafi hadathi muka ce hadathi shine duk wani abun da ya fita daga mafuta guda biyu kullu ma kharaja min as-sabilayn duk wani abun da ya fita daga mafuta guda biyu muna nufin farji kenan ko dubura an sani abun da yake fita daga farji al-aura ta gaba kenan akwai fitsari akwai mani akwai wadi akwai wazi da makamantansu sannan abun da yake fita ta baya wannan kuma abu guda ne shine suguno wato bahaya kenan to wannan shine ake ce masa hadasi idan mutun ya fitar da wani abu daga daya daga cikin waɗannan hanyoyin guda biyu to akwai buƙatan dole sai ya wanke sai ya tsarkake jikinsa lokacin da wannan abun ya fita ko fitsarin ko mani din ko bahaya din to mutun ya samu kansa a cikin yanayi na hadasi kenan har sai ya sa ruwa ya wanke to lokacin kenan ya samu tsarki ya dawo hayyacinsa amma fitan waɗannan abubuwan sun canza masa yanayi a yamakon mai tsarki yanzu yana da kari a tare da shi to wannan shine ma'anan hadasi shi ko najasa shine dai wannan khabathin da muka wuce a fasulun fi tahara wanda ma'anansa shine wani abun da yazo maka bako kama a ce fitsari ya tsallo a jikinka ko iyaye mata da suke mu'amala da kananan yara su yi musu fitsari a jikinsu da dai abubuwa makamanta wannan ko ka fada wani kwata ko a watsa wani abun da baka san kansa baka san wannan fitsari ne ko najasa ne ko ba najasa ba to kun ga waɗannan abubuwa baki ne ba wai daga cikinka suka fita ba bako ne yazo ya same ka to don haka alai halin a lokacin da mutum yake sallah sai ya samu shakku akan cewa shin dazu da nayi fitsarin nan wai ko nayi tsarki ko ban yi ba to babu laifi dan ya dan tsaya yayi tunani dan lokaci ya gane cewa menene hakikanin abin da ya faru wannan dan tazaral da ya bayar na tunanin ba komai a sallansa mutukan dai ya gano cewa ba matsala amma ya gano akwai matsala kun ga sallah ma babu ita ba magana ma tunanin ake ba sallah dole katsaye ta sai a je a gyara kuskuren da ya faru ma'ana sai a je a yi tsarkin fitsarin a zo a sake yin alola ko mutum ya san cewa tabbas ya tsuguna yayi ba haya to amma yana ta shakkun cewa shin a wannan yazo ya sake alwala ko kuma a ya ma wanke ko ko bai wanke ba to wannan in har yayi tunani ya gano cewa a ya tsaftace ya wanke kuma yayi alwala shikenan ya cigaba da sallar sa wannan tunanin ba zai tutar da shi da komai ba sai dai in a tunanin nasa ya gano cewa fa wannan abun da ya faru na tsugunan bai tsarki ba ko kuma yayi tsarkin amma kuma bai zo ya sabunta alola ba to sallah ta tsinke dole yanke sallah ya je sai ya sake tsarki ko ya sake yin alola ina fata ana fahimta to saboda haka wannan tunanin da mutun ya dan yi na tazaran lokaci wannan ba shi da wani matsala ba zai yi tasiri a wajen a ce sai yayi sujudan kabul ko ba adiba kamar da na ambata dalili akan wannan zancen da malam ya faɗa ya samo asali ne daga hadithin da wani mutum ya zo ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Hausa haka zamu ce ƙara sai mu ce complain ma'ana ya zo da koke yake kokawa ma'aiki cewa shi fa ga abin da yake faruwa da shi ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah mutum ne yana cikin sallah sai ya rika samun kokonto sai ya rika zuwa masa a rai kamar fa baya da tsarki an yi alolan nan mako yayi ta anya kuwa dazu bai tusa ba anya kuwa dazu bai fitsari ba ma kuwa to sai irin wannan ya rika zuwa masa a lokacin da yake sallah qala da wannan mutumin yayi wannan complaint din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa da cewa la yansarifu to koda haka ta faru da mutum ba zai yanke sallah ya tsinke ta ba hatta yasma'a sautan aw yajida rihan har sai mutum ya samu tabbacin lallai a cikin sallar nasa ya fitar da sauti na abun da ya shafi kamar shi tusa kenan a ce ka ji sautin aw ya ji da rihan ko kuma a ji warin to kaga wannan tabbas kenan lalle wani abu ya faru wannan musamman idan ya kasance a cikin sallah ne don haka kar mutum kawai ya ji shakkun sai ya ji kamar yayi ya fitar da tusa ko ya fitar ba abu biyu ne da ya bi don ya gane menene hakikanin abin da ya faru in dai bai ji sauti ba ko bai ji wani wari ba shikenan kawai dauka cewa bai fitar ba matukan shi a jikin sa ya tabbatar bai fitar din ba ta hanyar amfani da waɗannan hanyoyi guda biyu, ba sauti sannan kuma babu wari. To wannan shine dalilin da yasa malam yace koda mutun ya samu irin wannan shakkun babu laifi da ya dan tsaya yayin nazari yayin tunanin menene hakikanin abin da ya faru kuma ya ci gaba da sallan sa idan ya gano ba matsala. Wa in istamarra ala shakkihi aw tabayyana lahu alhadath, idan ko mutun wannan shakkan da kokwantan bai samu mafita akai ba, kana tunanin shin tsakanin alolan da kai na sallan azhar gashi yanzu la'asar ake yi alolan nan dawarware ko kuma akwai ta, kun ga idan har tawarware to kenan wannan la'asar da kake yin ba kana yin ta babu alola, kenan dole ka yanke. Idan kuma tana nan to la'asar dinka tana nan a daidai da ka ci gaba da yi. To amma sai mutum bai samu yaqini ba, kokwantan da ya same shi kuma sai har yanzu ya kasa rarrabe tsakanin shin lalle akwai alolan ne ko babu, ko kuma a lalle yayi fitsarin tsakanin wannan alolan da ya din ko kuma a bai yi ba, a yayi tusan ko bai yi ba, sai ya zama bai warware ba, bai gano hakikanin abin da ya faru ba, yaqini bai same shi ba. To a daidai wannan lokacin fasalatu batilatun wa tajibul i'ada, wannan sallan nasa ta lalace ta baci, kuma wajibin sa ne ya sake wannan sallan wanda yake nan bata yi ba. Wannan ana fadan cewa koda ya idar, koda ya idar in haka ya faru, ta da cewa mun karanta da ko a baya shi shakka bai shiga cikin ibada matukar an gama ta. In ka riga ka gama daga baya shakkan ya zo maka a kai watsi da wannan shakkan shedan ne kawai, amma an kana cikin yi ne raka'an farko ko na biyu ko raka'an karshe kafin dai kai sallama ka bar sallan, idan ka tuna da wani abun da kana ganin lalle baka da cikakken tsarki kuma sai baka iya tantance hakikanin me ya faru ba, akwai tsarkin ko babu, to wannan sallan kawai ka gagura da ita ka je kai tabbatar da samun tsarkin ka sai ka zo ka wato sake yin wata sabuwar sallah, wannan bata yi ba tunda kokonto ya shiga cikin sa, ka kasa tantance hakikanin abun da ya faru. Ina fata an fahimci wannan. Amma kafin mu wuce, ina so mu bambanta tsakanin wannan bayanin da muka yi da kuma bayanin da yake da alaka da shi. Akwai wata ka'ida a wajen malaman usulul fiqhi wadda tana da matukar amfani, yana da kyau a rike ta kuma a fahimce ta. Suna cewa al-yaqinu la yazulu bishakk, al-yaqinu la yazulu bishakk, cewa yaqini kokonto ba iya rinjayen sa ko ya kori wato abinda ya shafi wannan yaqinin. Abinda ake nufi a nan shine kai ne kai alola, kai sallan azhar misali, bayan kai azhar din nan da aka zo sallan la'asar sai kake kokwantan shin alolanka na azhar din nan tana nan ko kuma ta warware. To a lokacin shin yanzu wanne ne kokwantan ya faru a kansa, samuwan alolan ko warwarewanta? Ina fata a fahimta, ba ku ban amsa ba, ina gaba gane ba. Kai alolan sallan azhar kuma akai azhar din da kai kana nan dai har zuwa sallan la'asar, to da aka zo la'asar din ne za a yi sallan, sai zaman da kana tunanin alolanka na sallan azhar din nan dazu shin tana nan ko kuma ta warware, yanzu anan me yake kokonto a kansa? Warwarewan alolan wane ne kake da yaqini akan shi yana nan daman kai shi alolan? Kana da yaqinin tabbas kai alola dan kai sallan azhar, amma yanzu kana kokontan ta warware ko wata warware ba? To a dauko wancan kaidan sai ya aza, aka ce al-yaqinu la yazulu bishakki, yaqini shakka bai rinjayen sa. Yanzu kun ga kenan kana da yaqinin kana da alola, sai kokonto shiga yawo da kobe rore ba, aka dauka kawai kana da shi tunda dama akwai shi din, tunda kai shi an fahimta shi yin tabbas ne ka tabbatar kai. To yanzu kokontan akan ya warware kobe rore ba, aka dauka kawai da tunda shi yaqini ne, an fahimta. Amma idan ya kasance misali sai kasance kana tunanin shin dazu da danyi sallan nan wai nayi alola ko kuma ban yi ba, nayi ko ban yi ba, yanzu kun ga anan menene ake kokonto a kansa? Ainihin samuwan alolan. To kawai ka dauka babu shi, babu wani abu da zai tabbatar maka akwai, tunda ka baka da yaqinin lalle kai shi din, to yanzu kawai ka dauka babu shi, kawai sai ka sake yin wani alola sai kai sallan ka. Amma matukar kana tabbacin lalle kai, daga baya sai kokonto ya samu akan akwai shi ko babu shi, ka dauka kawai akwai shi. To wannan shine kaida din, wannan yana da muhimmanci sai mu kula da shi. Abu na gaba mala yace su'al tambaya, ma hukumu manil tafata fi salati sahiyan, menene hukuncin wanda yayi waiwaye ya juya baya a cikin sallan sa amma bisa rabkanuwa bisa kuskure ba da gangan yayi ba wata kila wani abu ne ya faru na wani ƙara wanda asaba ji ba sai dole bai ma san ya juya ba bai ma san lokacin da ya juya ba sai da ya juya yake gane cewa fa ashe yana sallah ne kuma ya juyo ko kuma da aka kira shi ya manta ya sha'afa cewa sallah yake kawai sai ya juya ko dan ya amsa kira ko ya kalli inda mai kiran yake don haka dai sai mutun da ya samu kansa a cikin yanayi na waiwaye yana cikin sallah amma ba wai da gangan yayi ba kawai abun ya faru ne kwatsam me hukuncin sa malai yace jawab amsa wamanil tafata fi ssalati sahiyan lalle duk wanda yayi waiwaye ya waiga a cikin sallan sa bisa kuskure bisa mantuwa ba da sanin sa ba fala shay'a alaihi to wannan babu komai a kansa sallan sa bata faci ba sakamakon wannan waiwayen da yayi amma fa idan ya zama bisa kuskure wa inta ammada idan kuma ya ganganta yin haka ma'ana da sanin sa da gangan kawai sai ya juya baya abin sa yana sane ya san fa sallah yake yi kuma sai ya juya baya fa huwa makruhun to wannan ya aikata makruhi menene makruhi shine duk abin da idan kai shi baka da zanubi amma kuma rashin yin sa da ka samu lada an fahimta kullu ma la yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi ko kullu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi shine duk abin da idan baka yi shi ba kana da lada amma yin sa ko ba dai sa a baka zanubi ba don haka dai sallan ka bata baci ba amma kuma me ka rage ladan sallan idan naka samu lada 100 ne sakamakon waiwayen da kai watakila a ce -5 ko -10 a cikin darin ka don haka dai yana rage ladan sallah amma sallah tana nan koda kai waiwaye da sanin ka amma idan ya zama bisa kuskure ne ma baka san cewa ka waiwayen ba ko kuma ka san ka waiwayen amma lokacin da ka waiwayen ba da sanin ka bane ba ka sha'afa watakila sallah ka manta ma sallah kake yi babu komai a kanka ba maganar makruhi sallan ka na nan kuma ladan ka yana nan cicicin insha Allah babu abin da zai ragu a cikin sa to wannan fa ana magana ne akan waiwaye wanda iyakai ne kawai zai waiwaya ko ka waiwaya bangaren dama ko ka waiwaya bangaren hagu amma iyakai wannan makruhi ne mun wuce shi ma a baya mun taba yi inda ku tuna a wajen makruhatus sala wato abubuwan da suke na makruhin sallah amma wa inistadbara alqiblata idan juya wanda mutun yayi yana sallah ta kai ma har ya bawa alqibla baya kun ga kenan juyawan a lokacin ya bi karfin da kai kawai ma'ana har gangan jikin sa ma ya shiga cikin aikin juyawan qata'a as-salata to wannan kan sallan sa ta yanke ko shi ya yanke sallan sa ma'ana ya sa sallan nasa ta tsinke kenan don haka sai a bambanta tsakanin juyawan guda biyu juyawan farko shine juyawan da mutun zai yi da iyawo ya kawai ya kalle dama ko hagun sa to wannan idan mutun yayi shi bisa kuskure babu komai idan kuma mutun yayi shi da gangan sallah tana nan amma kuma yayi makruhi za iya rage ladan sallan sa amma sai da ya zama juyawan na gaba ɗaya ne har da gangan jiki ya juya to wannan kan sallah ta riga ta baci sai dai mutun ya sake sabuwar kabbaran harama ya ainifin yi wata sabuwar sallah to anan wajen malamai sun bambance tsakanin juyawan koda ya zama na gaba ɗaya ne mutun ya bar alqibla idan ya zama akwai darura wato dole ta sa mutun yayi haka din to wannan babu komai a kansa ba ma dai zama makruhi ballantana kuma ya tsinke sallah ba zai bata sallah ba domin meye ka'idan ad-daruratu tubihul mahdhurat abubuwa na lalurori suna halatta abubuwan haramun koda abu haramun ne idan lalura ta faru sai ya zama halal a gare ka iya wannan lokacin don haka idan ya zama bisa darura ne ma'ana bisa tilas wannan kan babu laifi dan mutun yayi haka kamar misali kana cikin sallah sai kawai ka ji gobara a bayan ka ko aka yi yeguwan a gudu to kaga wannan lalle mutun ba laifi koda ya jiwa alqibla zai ci gaba da sallan sa sadda ya samu nutsuwa da ya je dorawa kawai zai yi ba bukatar sai ya sake koda ya juya wa alqibla ko kuma kana cikin sallah kawai sai ka ji maciji ta bayan ka to babu laifi dan ka juya dan ka kashe shi ko wani abu wannan da ka dawo ka ci gaba da sallan ka babu komai ko dai wani abun da yake mai cutarwa wanda ma'ana kenan ina so nuna mana abun da yake na darura na dole ka san ka juyan sannan kuma dole ne ta sa in baka haka ba zaka ijefa kanka a cikin matsala na rayuwa ko wannan macejin ya sare ka ko kunaman ta harbe ka ko wannan gobaran ya cin maka ko dai duk wani abun da kake tunani na cutarwan zai same ka to wannan babu laifi dan ka tsaya ka magance shi sallanka tana nan bata baci ba sannan kuma ko makaruhi baka aikata ba sakamakon darura hadisi ya tabbata daga nana insha Allah ya kara mata yadda الإمام البخاري دا الإمام مسلم سورة الحديث عن كن سيهل التابين سو أنتم بما يكن الله صلى الله عليه وسلم ودي إتنا نائشة نماتة تنبيش تكيتش ويا رسول الله ماذا تقول على التفات في الصلاة ميزاك تشي جمدا ويوي أشكين صلى متن نصلى يرقى جويا وينا دوب بايا سيا النبي يتشي واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد wannan ai wani kuruntu ne wani wafta ne wani sata ne da shedan yake a cikin sallan bawa lokacin da yake salla to kun ga wannan yayi daidai da abin da muka fara cewa idan makaruhi ne kenan za a rage ladan sallan ka ana salla don meye ne dan a samu tsiran Allah a samu lada ko to idan aka ce shedan yayi wafta yayi raruma a cikin sallan ka kaga kenan ya rage maka yawan ladan to wannan shine ma'anar makaruhin kun ga anan hadisin Annabi bai bayyana cewa sallah ta baci ba amma yace wannan wani wato wani raraka ne shedan yake ya wafto wani abu daga cikin sallan mutum ma'ana ladan sallan sai ya rage maka aukin ladan a maimakon ka samu lada 100 bisa 100 sai ka zama ka samu ragin wato 10 ko 20 ko dai wani makamancin wannan saboda haka dai idan ya zama juyawa ne wanda yake ba na darura ba wannan babu laifi amma dai mutum ya ainihin wato rage ladan sallan sa in kuma bisa kuskure ne babu komai sallar ladan sallah tana nan cikakkiya amma kamar da muka faɗa idan ya kasance mutun ya kaima ya juya baya gaba daya to wannan kan ko shakka babu sallansa ta baci me yasa aka ce sallar mutun ta baci saboda idan da ku tuna na daga cikin arkanus sala ma'ana farillan sallah akwai istiqbalul qibla fiskantan alqibla wajibi ne daga fara sallah har zuwa gamata ba wai kai ya kafara har ma ne ake so kalli alqibla ba sauran ka kalle ne kaga dama a daga farkon ta har karshen ta dole ka riga kallon alqibla to saboda haka kasancewan sharadi ne shi kallon alqiblan wannan yasa idan ka juya wa alqiblan baya babu sallah an fahimta to saboda haka in ya zama juyawa ne na gangan jiki to wannan kan sallah ta tsinke sai dai a sake yin wata sabuwa a gurbin wancan da ta lalace din mala yace ma hukum man salla bi haririn menene hukuncin wanda yayi salla da tufafin alhariri me yake ce masa alharir suka ce wani nau'in tufafi ne wanda yake mai tsadan gaske kuma yana da laushi kwarai da gaske na daga cikin nau'in sa ana ce akwai dibaj wanda duka nau'i ne na hariri kuma wannan tufafi ne yan aljanna ko da za ku yi mamaki a ce akwai shi a duniya daidai a ce misali samfurinsa ko sunan ya hada suna ne ya hada kawai amma ba wai irin na aljanna ne ake ganin sa a duniya ba kamar yadda na ga ayoyi da dama Allah subhanahu wataala yana faɗa cewa yan aljanna Allah zai tufatar da su da tufafi na alhariri wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak wannan sundusin da istabrak din duka wato shine alhariri din yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a to saboda haka dai alhariri tufafi ne na aljanna annabi yace nasu ne anan mu kuma namu ne a can don haka duk wanda ya amfani da tufafin alhariri a duniya ya haramta gare shi ya amfani da shi a lahira to shine idan mutun yazo ya sa irin wannan tufafin da annabi ya haramta sa shi a duniya shin ya matsayin sallan sa lokacin da yayi sallah da wannan tufafin mala yace wa man salla bi haririn duk wanda ya salla da tufafin alhariri aw dhahabin ko tufafin da yake na zinare da aka dinka shi aw saraka fi salati ko mutun yana cikin sallah kawai ya kunduma sata ma'ana ya dauke kayan wani yana cikin sallah fa ya ga yar wata waya haka ya janye ko ya lalimi aljihun wani to yace duk wanda ya haka a cikin sallah aw nadara muharraman ko yana cikin sallah kuma yana kallon wani abu na haramun ga wayansa yana bude yana kallon wani abu na haramun ko dai ga wata mace tana wucewa ya zuba mata ido kuma yana sallah to duka waɗannan mallan ya hada su ya dunkule yace fa huwa asin duk wanda ya dayan waɗannan abubuwa guda hudu ya yi sallah da alhariri ko ya yi sallah da wato zinari a jikinsa, wannan zinarin ba dole iya tufafi ba ko zobe ne ka sa na zinarin ko dai wani agogo na zinari, duka wannan ya shafa. Don haka mutum ya yi sallah da agogon zinari ko zobin zinari ko tufafin zinari, ko kuma dai ya yi sata a cikin sallansa, ko kuma ya tsaya ya kura ido yana kallon wani abun da yake na haramun alhali yana cikin sallah, malai ya ce fa huwa asin, wannan wato ya zama mai sabo mai laifi. Wa salatuhu sahiha, amma kuma sallansa ta yi, ya aikata sabo wanda koda a wajen sallah ne bai halatta ya aikata shi ba, to kuma sai gashi ya aikata a cikin sallah, to sallansa tana nan, amma kuma dai lallai ya zama babban mai sabo a gun Allah. Kenan abin da malai yake so ya ce mana, laifin satan da yayi ko laifin kallon haramun din da yana cikin sallah, ko laifin sa wannan zinaran ko tufafin alharirin da yana cikin sallah, laifin sa mai ina nan ina cin gashin kansa, za a rubuta masa laifin, kuma zai girba abin da ya aikata a lahira in dai ba ya tuba bane Allah ya karbi tuban sa. Sannan kuma ladan sallan sa ita ma tana nan a gefe guda, don haka kenan kowanne da tafiyar sa, ba zai yiwu a ce dan yayi wannan satan a sallan ko dan ya sa wannan abun nan na gold ko ya ainihin kalli haramun shikenan a ce wannan abun da aikatan ya shafi sallansa babu ita, a'a sallansa daban, wannan laifin da ya aikata din shi ma daban, kowanne tafiyan kansa yake yi. To kafin mu ce shi abun da ya shafi sanya tufafi na alhariri ko abun da yake na gold ko zinare ga maza, wannan haramun ne kai tsaye, sai dai mu sani cewa wannan haramcin ya takaita ne kawai a iya maza. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta wa mata da su yin ado da abun da ya shafi wato gold da abun da ya shafi zinare, su iya su mata, amma namiji ya sa wannan ya aikata babban haramun. Abun da Annabi ya haramta wanda ya shafi maza da mata gaba daya shine cin abinci ko shan wani abun sha a kofi ko a plate din zinare, wannan kan da namiji da mace duka haramun ne su ci wani abu na abinci ko abun sha a cikin abun da aka yi shi da zinare. Amma ta fuskan kulliya da ado na asa a jiki ko a makala a hannu ko a makala a wuya, wannan ya halatta ga mata, su ba laifi bane, amma namiji ne idan yayi ya aikata babban haramun, kabiratu minal kaba'ir. A waɗannan abubuwa da muka ambata ga hada-hada maganan sata da kuma kallon haramun, kun ga dukkan su kamar da muka faɗa cewa haramun ne koda ba a cikin sallah ba, da cikin sallah da wajen sallah duka sun haramta, amma sai dai aikata su a lokacin da ake sallah zai fi girman laifi, zunubin zai fi yin kauri da yawa. Saboda me? A lokacin da mai sallah yake sallah, huwa aqrabu ma yakunu min rabbih, wato a lokacin ne mutum ya fi zama mafi kusa da mahaliccinsa, mafi kusa da ubangijinsa. To da kaga idan mutum har yayi wani abu na saban Allah, wannan ya nuna cewa kenan babu wani abu na ganin girman Allah a cikin zuciyarsa. Kamar mutum ne duk satansa ya je yayi sata ofishin yan sanda ko ofishin IG, kun ga ai wannan satan nasu ta kai inda ta kai kenan, in aka rike sai yadda Allah yi, ko yayi sata a fadar shugaban kasa, satan da za a ce a dauke wani abu ba sata da bairo ba, wannan kan ana iya yi ko satan da za a ce a dauke wani abu ga so CCTV camera suna kallon suna haska shi da sauransu, amma mutum yayi wannan, kaga laifin ya fi tsanani sama da a ce gidan wani ya shiga da makamantansu. To da haka mutum yana gaban Ubangiji yayi irin wannan, kaga laifin ba kankani bane ba, laifin yana da girma matuƙa kwarai da gaske. Fayabbagi Allah yubari zahu bil ma'asi wala yataqaddamu ila ma yujibu saqtahu wa iqabahu. Don haka duk mai sallah ya kamata a ce kada ya fito na fito da mahalicci wajen aikata abubuwa da suke na saban Allah a lokacin da yake gaban Allah, kai ne baka gani, amma Allah yana tare da kai a lokacin da kake sallah, ganawa kuke kamar mitin kuke yi da shi, kana azhar ko al'asr ko magriba ko isha ko asuba, ganawa kuke da mahaliccinka, to kana ganawa da Allah, kuma har ka tsaya kana yin wani abu na aikata laifi na sabo na sata ko na kallon abun da yake na haramun, kaga baka girmama Allah ba. Don haka ya kamata a ce wanda yake sallah ya kasance ya nisa ta kansa daga abun da yake na saban Allah da kuma abun da zai gayyato masa fushin Ubangiji. Lakin la yaqdi hadha al-iqdamu ala salatihi, sai dai wannan abun da mutum zai aikata na kallon haramun ko na satan ko na sanya wani abun da yake na zinare ko kaza, wannan ba zai bata abun da ya shafi sallarsa ba, غير انه يحرمه كمال ثوابها لعصيانه فيها kai dai kawai abin da zai jawo masa shine zai haramta masa samun cikakken ladan sallan saboda wannan laifin da ya aikata a cikin sallah din zai rage masa ka sallada amma ba dai ba za a ce an rusa sallar nasa an tashe ta daga aiki ba sallah tana nan amma kuma ladan ta bashi da yawa ba irin wanda shi ya tsaya ya nutsu ya san girman Allah yake tsaye a gaban ubangijin sa ya kula da abin da ya kamata ya kula da shi ba to saboda haka wannan shine amsa game da wanda yake irin wannan to idan muka dawo saboda mu dan kare sharhi a da fahimtar abun idan mutun yayi sata a sallah laifi biyu ne ya aikata a lokaci guda laifi na farko shine ma'siyatus sarika ya aikata laifin da Allah ta'ala ya haramta kuma ya sanya shi a cikin manyan laifuffuka Allah yana faɗa a cikin suratul maida was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma wanda yayi satan da ya kai nisabi ya kai adadin abinda annabi iyakance to wannan yanki hannunsa za a yi sawa'un namiji ne ko mace to da haka shi kansa satan babban laifi ne kamar yadda na faɗa koda a wajen sallah ne ballanta na a cikin sallah kun ga laifi na farko shi sata din laifi na biyu da mutun zai yi a lokacin da yake sallah yayi sata shine istighfafun bi hurmati sallah mutun zai zama kenan ya walakanta sallah ya rushe alfarman da sallah take da shi na wato matsayin cewa bawa na gaban ubangijinsa laifi biyu ne a lokaci guda saboda haka abin da zai faru a lokacin wajibin mutum ne idan irin wannan laifin ya faru daga gare shi na farko ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya saboda ya aikata laifin da Allah ya haramta shine sata na biyu kuma ya ainihin wato keta alfarman sallah din ya wulakanta ta gashi abin da ya kamata a ce ya tara hankali ya fiskanci Allah da kyau sai kuma ya aikata wani abin da saban Allah ne koda ba a cikin sallah ba ba iya nan abun ya tsaya ba ma'ana ba iya tuba kawai zai yi ba waraddul mali aw shay'il masruq ila sahibihi wajibi mutun ne ya mai da wannan kudin ko wannan abun da ya satan zuwa ga ma'abocinsa mai shi ma'anna da bi wal istighfar kuma ya hada da yin nadama da kuma tuba zuwa ga Allah da neman gafaransa akan abun da ya aikata dan haka kenan kun ga wato wajibi ne sadda mutun ya cuci wani wajibi ne a samu raddul mazalim mayar da abun da aka yi zaluncin akan sa ko at-tahallul ma'ana ka nemi a halatta maka wanda nayi maka kaza ko na dauki abin ka lokaci kaza gashi yanzu ba da ikon da zan iya biyan ka ka yafe mun in ya yafe shikenan ko kuma mafi saukin akwai abun ko kana da hanyar sa dauko ka bashi wannan abun ka ne lokaci guza lokaci kaza ya biyo ta hannuna ko na zalunce ka akan ya watakila kai ba kuma sani ba ko kaza to ga abun ka na da maka da shi magana ya kare ba kare bin da mu amma ba zai yi a ce mutun ya zalunci bayan Allah ko ya zalunci wani shikenan kawai ta sha haka kawai a ce an yafe ko a ce dole Allah ya yafe wannan magana akwai kuskure a cikin ta na san watakila mutane da dama sun ji irin abubuwan da suke ta faruwa na musayan maganganu musamman tun daga razuwan tsohon shugaban kasa akan abin da ya shafi an yafe ko ba a yafe ba har ma ta kai ma wanda daga cikin malamai yake cewa ayan ma baka yafe ba dole kawai Allah ya yafe bayar da kai in ma Allah bai haka ba kaman bai zama Allah ba kenan to gaskiya wannan magana akwai kuskure a cikin ta ba kankani ba haƙi kashe biyu ne akwai haƙƙin Allah tsakaninsa da bawa sannan akwai haƙƙin bayi a tsakankaninsu a junansu shi haƙƙin Allah sadda ka gane kuskuren ka ka tuba Allah zai karbe ka zai maraba da kai kai ko da ba ka tuba ba mutukan dai wannan laifin da kai wa Allah bai kai shirka ba a ganin damansa in ya so zai yafe maka ko da ka mutu kana yi in dai bai kai shirka ba amma laifin da ke tsakanin bayi wane ya cuci wane ya zalunci wane ya mangaru wane ko ya zub da jininsa to fa wannan fa sai in wannan wanen ya yafe in bai yafe ba akwai ta alahira lokacin da mutun yayi laifin da Allah ya haramta Allah yace inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu yace lalle na haramta zalunci a karan kaina kuma na sanya zalunci ya zama haramun a tsakankanin kada wasu ko kada wani ya zalunci dan uwansa to kun ga tunda Allah ya haramta kun ga wannan idan mutun ka zalunci dan uwanka ka saba ma wai a matakin farko wa Allah din to wannan shi kan Allah zai iya yafewa in ka tuba ta ainihin wato nemi gafaran Allah saboda ka aikata abinda Allah yace kar a aikata amma kuma zaluntarsa da kai shi kuma har yanzu fa ana jiran sai in yace ya yafe ko kuma kai ka nemi yafiyarsa kuma yadda ko kamar yadda abinda ka zalunta din mun sani cewa babu shakka Allah mai iko ne akan dukkan komai, kuma Allah yana da yalwan falala. A cikin hikimarsa zai iya ganin dama an je lahira din, wani ya zalunci wani, sai ya ɗebo lada ya biya wadda aka zalunta. Kai da kai zaluncin je ka, Allah ce ya yafe maka, misali. To wannan Allah zai iya yin haka, amma kuma ba dole bane ba. Da haka mu fahimci maganar, in aka bar abun a sake sai a ɗauka ai kawai idan mutum ya zalunci wani ai kawai Allah zai iya yafewa. Eh fa Allah zai yafe, amma shi ma Allah ba wai ya yafewa shikenan ya ce shikenan abun taci banza bane. A'a, shi ma fa zai biya. Kamar misali, wani da wani, wani yana bin wani 10,000. To da aka zo ana case, rigima ta kaure, lalle ya biya shi wannan 10,000 nasa. Dan nazo sai na dauki 10,000 na bashi, dan Allah case ya kare ko bai kare ba. Dan mun sa bashi kudin sa, to shine abin da zai iya faruwa. Sai zama Allah ya biya wadda aka zalunta, ya bashi ladan. Daman duk koko a wannan ranan a samu ladan ne, to sai Allah ya ce to na biya ka sakamakon zaluntan ka da ya gashi. Kaga kenan dole kai ka yafe masa, dole ko ka ki ko ka so, tunda dama an biya ka abin da kake bin sa din. Amma fa mu sani wannan ba wai dole ne kuma Allah yin haka ba. Allah ya ga dama zai iya yi ma wasu, a wasu ma kuma zai iya takaitawa ya yi wadda ka zalunta mutum 10 ne ya yi ma mutum 3 haka, sauran kuma ya barka da su, dole ya da iba aladanka a biya su. Don haka a fahimta, lallai Allah mai iko ne zai iya cewa ya biya a madadin wancan, amma ko ba dole ba ne. Domin daman kamar yadda muka faɗa, ko da shi zunubi yana tahtal mashi'a ne, mutum idan ka mutu kana yi, Allah in ya ga dama zai iya yafewa in dai bai kai shirka ba. Amma wannan yake nuna cewa kenan duk zunubin da bai kai shirka ba dole kuma Allah ya yafe, ganin damansa ne. Don haka kenan idan aka bar abun a buɗe, wannan ko shakka babu zai zama an buɗe wa azzalimai kofa su cigaba da zaluntan bayan Allah. Ai ko bayan Allah ba su yaye ba, Allah ma zai yafe. Wannan ba karamin hadari bane, kuma daura gindin ƙarya ne wallahi. Ko kadan wannan ba shi da wani ma'ana gurbi a addini, musulunci bai san da wannan tsarin ba. Saboda haka lalle idan mutum ya saci dukiyar wani ko ya zalunce shi, dole sai ya mayar da haƙƙin ko ya nemi a halatta masa. Idan an yafi shikenan fa ni'ima. Idan ko mutum ya riga ya mutu, to wannan kuma ina nufin kenan shi wadda aka zalunta ya riga ya bar duniya, balantana ka nemi ya yafe ko ka mayar masa da abunsa. To wannan akwai magadansa a ba su abin. Idan kuma maganan yafiyan ne, to wannan kuma sai dai kai ta masa istighfari ko kai wasu ayyuka da nufin Allah ya kai masa ladan. An fahimta? Don haka dai a takaice a gane cewa haka ba zai tafi a banza haka kawai, banza ta sha a ce mutum ya zalunce kuma shikenan magana ta kare ba. To saboda haka duk wanda ya sata a cikin sallah, wajibinsa ne ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya, ya maida abin da ya sata zuwa ga mai shi, sannan kuma ya yi nadama ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Man lam tanhahu salatuhu anil fasha'i wal munkar fala salata lahu." Duk wanda sallansa bata hana shi aikata alfasha da munkari ba, to wannan ba shi da sallah. Aikin banza yake, kawai dunguran wofi yake yi. Kamar yadda Allah ya faɗa, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lalle sallah tana hana mutum alfasha da kuma munkari. Don haka duk wanda kaga yana sallah amma kuma har yanzu bai zama mutumin kirki ba, bai zama na ƙwarai ba, yana nan yana shaye-shayensa, yana nan yana bin matansa, yana nan yana abubuwansa na haramun, manya-manya laifuka, to wannan akwai ayan tambaya akan salolin da yake, anya kuwa sallan suna da kyau, ana ma karɓansu kuwa. Domin ga Allah ya ba da ƙa'ida a Ƙur'ani, in dai kana sallah to sallan tana hana alfasha da munkari. To da haka idan har sallanka ba ta hana ka alfasha da munkari ba, kenan ba ta amsa sunan sallah ba. Don haka sai mu kiyaye, ya zama sallan mu tana tasiri akan mu ta hanyar a ga mun dada zama mutanen kirki, mun dada zama wato mutane wanda suke na ƙwarai. Nan ba ana nufin wai mutum baya da sallan ne kwata-kwata, baya samun ladanta ba, a tabbas mutum ya sauke nauyi, amma kuma sai ya zama a tsarin sallah ga ta nan sai da ta fuskan hakika kuma babu ita. Mutum da ya sauke nauyi amma kuma babu ladan, wannan sai daidai da mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari a hadisi cewa, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, duk wanda ya je wajen boka ko dan duba yan gobe da nisa, kawai zuwan ba tare da ka gaskata ko ka kai wani kukan ka ma, kawai ka je wajen su, Annabi yace lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, ba za ka dusa sallar mutun na kwana 40 ba. To fa ba za ka karban nan ba, sheke nufin wai ba za ka yi ba fa, za ka yi daidai kawai da exercise ne, rashin yin shi ma wani babban laifi ne, za ka yi amma ba za ka samu ladansa ba. Saboda haka duk wanda ya zama sallarsa bata hana shi har yayi a cikin sallan, ba ma fa wajen sallah ba, abinda ake so sai da mutum yake sallah ya zama satan ma kwata-kwata ya daina yin ta. To amma ya zama mutum ba ma ya daina satan ma a wajen sallan ba, a cikin sallan kanta ma yana mata sata, kaga akwai babban damuwa, wato sallan akwai matsala a cikin ta da kuma babban ayan tambaya. Amma da kamar yadda muka faɗa ta fiskan hukunci, mutun ya sauke nauyi, ma'ana in sallan azhar ne dai zamar ata al'ahira ba abin sa bashin sallah, sai dai bai da ladanta, ko mu ce ladan ya ragu da yawa. An fahimta? To akwai misalan da suke da alaka da wannan wanda yana da kewa dan san su. Abu na farko shine mu sani cewa shi wannan sallah din da ake faɗa mutun yayi sata a cikin sallah din a lokacin da yake cikin yin ta, data zama bata bata sallan bane fa, idan ya zama wato ba a yi wani abubuwa da suke baki a cikin sallan ba. Wasu malamai suka ce tabbas sallah bata bata wato sata ba zai bata sallan mai sallah ba, amma idan aka rasa khushu'i sallah ta lalace. Me ya ma'anar rasa khushu'i? Shine lokacin da mutum zai yi sata, akwai bukatan sai ya yi wani tunani da wasu tsare-tsarensa ya za a iya dauke ba tare da an gani ba. Kaga lokacin da yake wannan sakan, ai ko shakawa ba tunaninsa ya bar maganar sallan, ya dawo kan saka yadda zai samu ya yi satan successfully ya yi ba tare da an kama shi ba. To wasu suka ce in har irin wannan ta faru da barbaro na tunanin ya za a yi satan, to wannan mutum bai da sallah, saboda ya rasa ginshikin sallah shine khushu'. Yana cikin arkanus sala al-khushu' wal-itminan, nutsuwa a sallah da kuma tara hankali. To dan haka in har satan ya bai zuwa ga sai yayi tunani, yayi wasu abubuwa na nazari da tunani akan yadda zai yi satan, to sallah ta lalace. Ko kuma abin da ya shafi miƙa hannu da kuma wato makalewa ko wani abu kamar wannan, kage idan mutum ya miƙa hannu ai yayi wani aikin da baya cikin sallah, ko bayan ya miƙa din da yazo sai ya makale ta, ta yadda dai zama ba dai samu daman yin ruku'u daidai ba, ko ya sujjada daidai ba, haka ne yana abubbukarewa dan dai kar a gane abun. To in abun har ya bai zuwa ga irin wannan, to sallah ta bace. Amma satin da ake ma dan wanda ba za ta bata sallah ba, shine kawai ya dan dauki abun kawai ya sa aljihu wannan, ba tare da yayi wani dogon abin nan, dogon motsi da wasu ayyuka ba da tunani. To wannan sallar sa tana nan dai ta samu ragin lada, amma in ya zama akwai yawan ayyuka da motsi a lokacin da zai yi satan, to wannan sallar sa ta tsinke babu ita. To sai a fahimci wannan abubuwan da suke da alaka da wannan shine abun da ya shafi aikin haji. Menene hukuncin mutumin da ya tafi aikin haji da kudin haramun, ya biya kudin jirgi, ya yi tikiti da kudin guzuri da komai, amma kuma wannan dukiyar na haramun ne ko na sata ne ko na rashawa ne ko dai dukiya ne da wadda mazdarinta ba halal bane ba, to menene hukuncin wannan aikin hajin nasa? To malamai suka ce alhajju sahihun, aikin hajin mutum ta inganta, daidai ne, ba wani laifi a kai. Min haithul ada la lakin la ajra lahu, ta fuskan cewa yayi aikin haji, wannan aikin hajin sa yayi, idan bai taba yi ba to ya sauke farali. Ai da man aikin haji na farko shine sauke farali, wanda zai biyo baya wannan kawai tatawu'i ne, nafila ne. Don haka in bai taba yi ba sai zama da ya tashi yin kuma sai ya tafi da kudin haramun, to wannan ya dai sauke farali, ya sauke nauyin aikin haji, amma kuma bai da lada ko na kobo na wannan aikin hajin da yayi, kai dai ya sauke farali. An fahimta? Me yasa to ya kasance aka ce aikin hajin sa tana nan? Shine idan muka duba shi aikin haji ibada ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu, ibada ce badaniya maliyya wadda ake yin ta da dukiya da kuma gangan jiki sabanin sallah. Yanzu idan mutum zai yi sallah sai ka bada wani dukiya kafin ka yi sallah, ko muna karban haraji a waje irin yadda ake karban kudin baiko, kaga duk babu wannan. Amma idan naka tafi aikin haji musamman kana ba kasan Saudiya din kake zaune ba, kun ga sai ka kashe kudi, ba zai haka kawai kai mafarki ko kai tsuntsu ka tashi ka ganka a gun ba. To dan haka kun ga ibada ce wadda tana bukatan a sa dukiya, sannan kuma ya aiki da ganganci. Iya ka biya kudin kujera ka tayi, ba shekin nawa kai aikin haji ba, sai in ka tsaya kai su tsayuwan Arfa, kai kwanan Muzdalifa, kai abubuwa, ko ba haka ba? To da haka kun ga abu ne da ya shafi bangare biyu, a kashe dukiya sannan kuma ya aiki da gangan jiki. To kasancewan shi asalin aikin hajin shi ne aiki da gangan jiki, shari'a ba ta damu ba shin tsuntsu za ka yi ka tafi, shin da kafa za ka tafi kamar yadda iyayenmu daga gani suke tafiya da kafa, ko ya za ka yi idan ka je ka yi aikin hajin ka yayi, amma laifin wannan dukiyan da ka sata ko dukiyan da ba na haramun din ba, laifin sa yana gefe shi ma. Kamar dai yadda muka faɗa na sallah din, laifin sata na gefe, sallan ka tana da ladanta, sai dai za a samu rage a ciki. to haka shi ma aikin hajjin sai ya zama aikin hajjin ka ya karbo a matsayin aikin haji ka sauke farali ko da dai ba lada amma kuma wannan dukiyar akwai tuhuma akan ta lahira inda ba kamera masu ita ba ko kane mai son halatta maka ita ba to wannan ta fuskan aikin haji kenan da muga cewa sun yi zama ka fada da me shi maganan sallah ko to karin tambaya anan idan mutun yayi alola ko yayi wanka na tsarki kaman wankan janaba ko wankan haila da mata suke ko wankan shiga musulunci to amma sai ya zama ruwan da yayi wannan alolan ko wankan ruwa ne na kwace na sata ba nasa bane ruwan ya saci ruwa yaje wankan janaba da shi ya saci ruwa yayi alola da shi to ya matsayin alolansa to a wannan kam alolan mutum babu saboda abun da ya faru shine ba a taba yin alola sai da ruwa indai alola ne ba ta mema ba ba ra'ayi alola ba sai da me sai da ruwa sai zama ruwan kuma na kwace ne to kaga tunda shi kansa samun ruwan da ya zama shar'i daga cikin sharudan alola sai zama shi kansa ba na halal bane to alolan babu ita haka duk wanda ya saci ruwa ko ya kwacen sa yayi alola da shi ko yayi wanka to wannan wankan ko alolan ba ta yi ba wannan ina faɗa mana a mafi rinjayen magana na malamai akwai wanda suka ce ta yi a fahimtar su amma dai mafi ingancin magana gaskiya alolan ba ta yi ba wankan ba ta yi ba ƙarin misali shine mutum ya saci riga Allah ya tsare mu ko wani tufafi ya zo ya sa kuma ya yi sallah da ita rigan sata ko tufafin sata mutum ya sa a jikinsa dan ya zo ya yi sallah ya matsayin sallansa shi ma nan malamai suka ce sallah babu ita me yasa saboda ai yana cikin sharudan sallah satrul aura mutum sai ya satuta al'auran sa ba za ka yi sallah tsirara ba in dai kana da iko to da haka sai zama abunda zaka yi wannan wajibin da shi kuma ta hanyar haramun ka same shi to wannan dai zama ibadan naka kanta bata karbu ba ina fata a fahimta to da haka kasancewan shi tufafin ta hanyar haramun kuma dole idan mutum zai yi sallah sai ya suturta al'auran sa sai ya zama abunda za a suturta al'auran ta hanyar haramun aka samu to wannan sallan da aka yi bata yi ba saboda sharadin da ya cika kafin sallanta abun nan to ta zama ta hanyar haramun to wannan shine dai a takaice akwai kaida na malaman usulul fiqi da suke cewa ash-shay'ul muharramu in kana min jinsil ibadati aw shartan fiha afsadaha idan ya zama mutum ya samu wani abu na haramun ko na kwace ko na sata sai ya zama wannan ibadan da zai aikata ba zai yi ba sai da wannan abun to wannan abun da yana na daukan abun satan ko aikata haramun din yana shafan wannan ibadan in ya zama ibadan ba za ta yi ba sai da wannan abun kuma sai ya zama masdarin abun sassun abun na haramun ne to ibadan ba ta yi ba wa in kana kharijan anha lam yufsidaha amma idan ya zama wannan abun da mutum yayi amfani da shi din yayi ibada ba wai kai tsaye ina cikin sharudan ibadan bane ba kamar mutum ya biya kujera ya tafi aikin haji kun ga ba dole bane a ce wai duk wanda zai tafi aikin haji dole sai ya biya ta jirgi ko za ka yi tafiya da kafanka kuma mutum zai iya bin wani hanya dai da zai bi domin ya samu ya tafi wanda suke wajen kuma kun ga ba ma sai sun biya wani abu ba don haka a wannan lokacin shi zuwan ba sharadi bane na aikin hajin hanyar da zaka yi kaje din ba a ce maka ga ta hanyar da zaka yi ba don haka wannan tunda baya cikin sharadin ibadan aikin hajin ba zai bata maka wannan aikin hajin da kai ba lakin ya'thimu sahibuha wa yanqusu ajraha sai dai wannan yana sa me wanda ya aikata wannan laifin na kudin sata ya tafi aikin haji yana da laifi sannan kuma a gefe guda ya rage ladan wannan ibadan nasu ko kuma a ce babu ita gaba daya misali mutum ne ya saci dukiya ko irin sata da ake na gwamnati din nan ayi wani arangizo a saci wasu kudade magudai ko dai wani kudi da mutum ya samu wata dama ya raruma to wannan koda ya zo ya gina masallaci koda ya dauki nauyin marayu koda ya gina makarantu koda ya yi kaza to fa wannan aikin da ya aikata ba zai samu ladan komai a kansa ba iyaka dai ya samu makansa sauki ta fiska daya kun sani a ran lahira tambaya akan dukiya kashi biyu ne min ainakta sabta wa fima anfaqta ina ka samu ina ka batar to idan mutum aka ritsa shi wajen da ya samu haramun ne to amma inda ya batar kuma sai ya yi furi ai kaga lakalla an samu dai sauki ko ai makon a samu ta hanyar banza a kace ta hanyar banza kaga duk mutum an ritsa shi a dubbiyo ya shiga uku amma ya zama an yi rashin sa'a hanyar da aka samu ta haramun ne amma sai a kace ta hanyar halal to Allah kallai mutum yayi furi a guda ɗaya zai zama ya ci lafiya kila mun Allah ya yafe masa wancan din da indai bai shafi haƙƙin mutane ba an fahimta to saboda haka wannan shine kaidan da malamai suka faɗa, lalle mutum in yayi irin waɗannan ayyukan babu lada a cikin su, amma dai zai zama ya samu saukin tambaya a ranar lahira. Haka shi ma aikin hajjin, mutum da ya sauke nauyi amma kuma ba zai samu ladan aikin hajjin ba, da fatan an gane wannan. To sai mu je abu na gaba. Malam yace ma hukuman ghalita fil qira'a, menene hukuncin wanda yayi tabka kuskure a cikin karatun sallah? Kana cikin sallah kawai sai aka ji kai wani kuskure a karatun da kake na sallah din, ya hukuncin ka? Wa man ghalita fil qira'ati bi kalimatin min ghairi alquran, duk wanda yayi wani kuskure ta hanyar furta wata kalma wadda ma wannan kalman kwata-kwata bata cikin alqurani mai girma, fala sujuda alaihi, wannan babu bukatan sai ya wani sujuda na kabili ko ba'di, illa an yataghayyara lafzu, sai in ya zama wato lafazin ya baci da yawa, aw yafsudal ma'ana, ko ma'anan da ya fada a wannan kalman da ya fadan tayi muni, mummunan ma'ana ne, kaman ya zama ashar ko wani abu na al'aura a cikin sallah kuma, to fa yajidu, a irin wannan lokacin kan zai yi sujjada. A nan wurin abin da yake fada shine, mutum yana cikin sallah kawai sai ya faɗi wani abu wadda kwata-kwata babu cikin Qur'ani, wannan ko bambance tsakaninsa da mutum yana cikin sallah yana karanta wata sura sai ya fada cikin wata, to wannan da sauki matukan dai bai hada ayan azaba da ayan rahama ba. Haka annabi ya ce lokacin da aka zo ana rigima a gabansa, wane ya karanta qira'a iri kaza, wane ya karanta da qira'a sabanin nasa, misali wani ya ce sabbih isma rabbikal a'la, wancan kuma ya ce sabbih isma rabbikal la'ali, aka zo ana rigima a gaban annabi sai warware matsalan yake cewa ku je ku karanta an saukar da qur'ani ala sab'ati ahrufin kulluha kafin shafin, dukkansu sun wadatar kuma sun warkar, duk wanda ku karanta malam yakhlit ayatu azabin bi ayati rahma, matukan dai ba a cakuɗa tsakanin ayan azaba da ayan rahama ba, aje a karanta. Menene ma'anar cakuɗa ayan azaba da ayan rahama? Kun san ƙarshen ayoyin mafiwa na alqur'ani mai girma suna rufewa da ko inna allaha shadidul iqab, ko inna allaha ghafurur rahim, ko wallahu azizun hakim. To kun ga inna allaha shadidul iqab misali, wannan maganar azaba ne. To idan ya zama a gurbin wallahu ghafurur rahim ne sai ka wallahu shadidul iqab, kai kuskure wannan kan ka bata. Amma koda a gurbin wurin ba wannan kalman bane, misali wallahu azizun hakim ne, sai ka zo ka ce wallahu alimun hakim, annabi ya ce a karanta ba laifi, ai ba zakin Allah bane ba, an gane? To saboda haka idan ya kasance mutum tsallake yi ko kuskure yayi, to idan aka gano sai ayi maza a gyara masa mamun da suke bayan sa. Idan kuma ya kasance wata kalma ma ya faɗa wadda kwata-kwata ma ba alqur'ani take ba, koda kalmar larabci ce, to wannan kan sai yayi mata sujuda, matukan dai kalman bata da kyau, an fahimta? Bulatana kuma yayi wani yare daban wadda ba a san ma wani irin yare bane, to wannan zai jawo masa sai ya sujuda na abun da ya shafi mai ba'adi, saboda mai yayi ƙari wannan abun da ya faɗan baya cikin karatun sallah ko kadan. To wannan shine a takaice, da ma damu da ka ta nan lokaci ya tafi da yawa, abinda muka yi daidai Allah ya tarayamu a cikin ladan kuskuren mu, Allah ya yafe mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.